Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello dan mai sauraro ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin za ku ji kokarin da kungiyoyin fararen hula ke yi na kawo zaman lafiya a jihohin Benue da Taraba.
Babu yadda makiyayi zai rayu ba manomi. Babu yadda manomi zai rayu ba makiyayi. Haka kuma tun lokacin da ya kasa.
Haka kuma muna dauke da rahoto akan tattaunawar da kungiyar lauyoyi a jamhuriyar Niger suka yi a bikin cikar su shekaru 30.
Wannan aikin kai wannan su suna wani aikin kai samu aikin kai kina yaki ne yake yi da gwamnati da
sannan bayan nan bayan mun kawo muku rahotanni da muke da su zamu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum wa saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu kan kudirin dokar kasafin kuɗi na dala $1.3 trillion ya zama doka a yau dinnan Juma'a. Doka da barazanar da yayi tun farko ta kin sa hannu saboda kudirin bai kunshi batun kare bakin hauren da aka shigo da su Amurka tun suna kanana ba. Kuma bai tanaji isasshen kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ba. Ba zan ƙara rattaba hannu kan irin wannan kudirin doka ba, cewar Trump. Ya rattaba hannu kan kudirin dokar wanda hakan ya kau da yuwar tsaida harkokin gwamnati zuwa daren yau dinnan Juma'a. Babu wanda ya karanta shi duka. Yan sa'o'i da suka gabata ne aka kammala rubuta shi. Abinda Trump ya faɗa kenan game da wannan kudirin doka mai shafuka 2,200 da aka fitar da daren shekaran jiya Laraba. Ma'aikatar cikin gidan Faransa ta tabbatar yau Juma'a cewa 'yan sanda sun kashe wani ɗan bindigar da ya bindige mutane uku har lahira a wani al'amari na garkuwa da mutane a wani babban shagon zamani a garin Trappes da ke kudu maso yammacin Faransa. Bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce alamomi sun nuna cewa ta'addanci ne ɗan bindigar ya aikata. Sashin yaɗa farfagandar kungiyar ISIS ya amsa cewa kungiyar ce ta aikata. Mutumin da ya kai hari a Trappes da ke kudancin Faransa sojan daular Islama ne, kuma ya kai hari ne saboda kiran da aka yi cewa a kai hari kan ƙasashen da ke cikin gamayyar da ke gaba da ISIS. Abinda kafar labarai ta Amaq mallakar ISIS ta faɗa kenan a saƙonta. To sai dai ministan harkokin wajen Faransa Gerard Colom ya ce 'yan sanda ba su ɗauki wanda ake zargin wato Ridwan Lukman ɗan shekaru 26 da haihuwa a matsayin wani mai barazana irin ta ta'addanci ba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Lauyoyin gwamnatin Amurka sun tuhumi wasu Iraniyawa tare da 'yan kutsen yanar intanet waɗanda ke aiki ma gwamnatin Iran da shafi shekara da shekaru suna sace muhimman bayanai daga jami'o'in Amurka da na sauran ƙasashen duniya da na ma kamfanoni masu zaman kansu da cibiyoyin gwamnati da masu zaman kansu. Tuhumce-tuhumcen waɗanda wasu manyan jami'an tsaro suka bayyana a birnin Washington shi ne na baya-bayan nan kuma mafi girma cikin aika-aikar kutse na Iraniyawa da hukumomi suka bankaɗo a 'yan shekarun nan. Sun sake yunkurowa ne a daidai lokacin da gwamnatin Trump ta fara matsa lamba ma Iran kan shirinta na nukiliya da kuma batutuwan da suka shafi ta'addanci. Fadar shugaban Amurka ta White House jiya Alhamis ta bayar da sanarwa game da kasashen da za ta tsame na wani dan lokaci daga jerin kasashen da za ta sa haraji kan karafa da lalmarsu da za a fara aiwatarwa daga yau dinnan Juma'a. A farkon wannan watan ne shugaba Donald Trump ya bayar da sanarwar saka haraji da kashi 25 cikin 100 kan karafan da ke shiga Amurka da kuma harajin kashi 10 cikin 100 kan dalmar da ke shiga Amurka. Kasashen da za a saurara musu na wani dan lokacin sun hada da Argentina da Brazil da Canada da Mexico da Korea ta Kudu da kuma mambobin kungiyar tarayyar Turai. Fadar White House ta ce tana kan tattaunawa da dukkanin kasashen da aka tsame su din kuma za ta rinka sa ido kan yadda waɗannan kasashen ke shigo da karafa da dalmar su Amurka. Shugaba Trump zai tsaida shawara ranar 1 ga watan Mayu kan ko zai ci gaba da tsame kasashen ko a'a.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya, inda kungiyoyin fararen hula ke ci gaba da kokarin kawo zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma.
Kungiyoyin fararen hula na ci gaba da taruka don wanzar da jituwa tsakanin kabilu da yankuna da zummarcin nasarar tsayar da zubar da jini ba tare da haƙƙin shari'a ba. Najeriya dai yana da manya da ƙananan kabilu, da har yanzu zaman gari ɗaya baya hana kowane bangare cewa mu ne masu mallakar nan, waɗancan 'yan daɗi ne yasa suka zauna a gari. Hakan bai rasa nasaba da bambancin al'adu ko son cimma burin 'yan siyasa. Sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha ya ce duk zaɓaɓɓu ya dace su haɗa kai don kawo salama.
Don mun tabbatar akan cewa muna da haƙƙin mutane Najeriya. An zaɓi president, mu an kira mu ne mu zo mu taya da aiki. Wajibi ne a garinmu mu tabbatar mu yi aiki ga talakawan kasan nan. Don kuriyan nan da suka jefa mana a 2015 din nan ba tilasa su mu kai ba. Ra'ayin su ne ya kawo ga zaɓen mu. Don haka kuma muna da haƙƙi mu tabbatar mun biya musu bukata.
Anthony Oda ɗan kabilar Idoma ne daga Benue dake campaign din zaman tare.
Da za a ce wai Fulani, sai ce wai TV ya kashe mishi shanu, sai TV ya ce munci, sai mu dinga kira TV munci da wasa. Dukan mu ana yin wasa. To Fulani kuma gan Fulani a mishi wasa a ce shi mutumin daji, dama ba Fulani ba ana rera shi na ce mutumin daji bai da gida, ana wasa da shi. Haka muke
da alamu nan gaba a tunanin ku za a sake samun zaman lafiya a Benue irin na da.
It's possible domin Fulani na dan har yanzu ba suna nan a wajen fa. Har yanzu da suka za su je local government headquarters just zona da suka gan lafiya zuwa su koma daji nasu.
Shi ma Tasiu Muhammad Ringim na mara bayani ga kudirin gwamnatin Najeriya na samar da gandun kiwon dabbobi ga makiyaya da raye tattalin arziki da salama.
Babu yadda makiyayi zai rayu ba manomi, babu yadda manomi zai yi rayuwa ba makiyayi. Haka kuma tun lokacin da ya kasance Turawa, in ba ku manta ba, a lokacin Turawa an yi stamp ma a kasar nan, wanda yake stamp din hoton makiyaya ne, cattle ranch stamp, bana manta ko kwabo ɗaya ne za ka gani na wanda ake aika wasiƙu da shi. So ka kenan Turawa da suka zo sun tabbatar da cewa akwai wannan abu zaunanne yana cikin tsarin rayuwarmu, ba abin da zai gushe ba. Amma sai kasance mu kuma da aka yafa sai aka yi watsi da lamuran yake kawo tashin hankali. Amma duk mutumin da yake yana da asali ingantacce daga wani gari a Najeriya, mu dai a arewa, zai gaya maka cewa ya san alaka tsakanin manomi da makiyayi. Tun wancan lokacin a yanayin ake alaka na coach irin sana'a, akwai rashin jituwa da kan iya faruwa lokaci-lokaci.
Najeriya dai na da fiye da kabilu 300 da ke bin addinin Musulunci ko Kirista, har ma da gargajiya, da ma samun waɗanda ba su yarda da samuwar Allah ba, da kuma mulkin ƙasar ke gudana bisa tsarin mulkin 1999 da sojoji suka gadar kafin fara wannan demokuraɗiyyar. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru El Hikaya. Sai kuma mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda a yau kungiyar lauyoyi ta yi bikin cika shekaru 30 da kafuwa. Dalilin da yasa suka yi amfani da wannan dama domin tattaunawa kan hanyoyin tabbatar da 'yancin mashara'anta. Wakilin muryar Amurka a Yamai Islamu Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da kirarin lauyoyi aka soma bikin bude wannan taro da ke mai da hankali akan wasu muhimman abubuwa akalla uku, waɗanda suka hada da bude fagen sabuwar shekarar lauyoyi, sai bitar ayyukan da kungiyar lauyoyi ta gudanar a tsawon shekaru 30 da kafuwarta, yayin da mahalartan ke son fayyace gudunmuwar da ta wajaba lauyoyi su bayar don murkushe dukkan wani katsalandar din da fannin shari'a ke fuskanta, kamar yadda shugaban kungiyar lauyoyi Maître Munkele Yaye ya bayyana a jawabinsa.
Indépendance vis-à-vis surtout de celui qui du pouvoir qui est le plus porté à la tentation de le contrôler, il s'agit du pouvoir exécutif.
Imani da matsayin shari'a a tafiyar kasar demokradiya ta kowane fanni yasa kungiyar lauyoyi zakulo wannan maudu'i da ake ganin sa tamkar gugar zana ne ga masu tafiyar da al'amura a jamhuriyar Niger. Maître Musa Labo lauya ne mai zaman kansa.
Gugar aikin kai wannan su suna wa rubutun aikin kai samu aikin kai kenan, yaki ne muke yi da gwamnati, yaki ne muke yi da mutane masu kuɗi, yaki ne muke yi da duk wanda ke zai tsaran da a cikin harkar shari'a kenan. Mu ma'aka ne wanda ke so a kare gaskiya.
Amma ana ganin irin wannan guri ba zai cika ba sai idan an samu haɗin kan su kansu alƙalan shari'a.
Alƙalan shari'a doka ta ce ba wani wanda zai musu tsananta ko su ɗauki order daga wani wuri su yanke shari'a. Doka ta hana za su aiki da doka tsantsa da abin da ƙwaƙwalwar su ba su da kwanciyar su ga su kamar ƴancin kansu da za su da ƴanci. Kenan babu wani tsananta. In kai shi ko gwamnati a yi tsananta jijiyar ka. Jijiyar wasu yi. In babu jijiyar da ka ce gwada suwa da ƴancin kai babu demokrasi.
Gwamnatin Niger a cewar mataimakin ministan shari'a Sha'ibu Mamman da ke bayani a madadin Prime Minister Birjira Fini da ministan cikin gida Bazoum Mohammed, waɗanda ba su samu damar halartar wannan biki ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakan inganta fannin shari'a. Kasancewar demokradiyya ba za ta girku ba muddin ba a ba mashara'anta cikakken ƴancin gudanar da aikinta ba.
Gouvernement du Niger attaché à l'état de droit et à la démocratie ne ménage aucun effort pour garantir et créer les.
Wannan taro na samun halartar tawagogin lauyoyi daga kasashe 8 membobin kungiyar IOMOA, baya ga wakilan lauyoyin Faransa da na wasu tsibirai lenan Faransar, sabili kenan da shugaban kungiyar lauyoyin Cote d'Ivoire Maître Abe Ayao ya gargadi takwarorin sa su kasance tsintsiya madaurin ki daya.
Plus fort encore pour faire du droit un véhicule d'intégration régionale.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Ga kira ya shigo mana daga Taraba. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Waye daga Taraba?
Ina magana da Sule Kasimu Jaurumani, Sule a Ciyawa.
To Sule Kasimu, amma kamar sai ka rage radion ka saboda yana shigowa ciki.
To ba laifi.
Yawwa, to me yake tafe da kai?
Abin da yake tafe da ni. Ina roƙon dan majalisar mu na tarayya.
To.
Na Central Zone.
To.
Da mataimakin gwamna Haruna Manu mutum biyu.
To.
Su taimakawa makarantar Jawar Muhammad ruwan sha da ƙauyuka kamar Kufayin Debu, Kwanan Maje da kuma gonan commissioner da garin Kobo.
To.
Domin tsakanin garin mutum biyu da Jawar Muhammad kilomita 22 nan babu bohola kan hanya, kuma akwai mutane da sun kusan 10,015.
To Allah ya sa wanda kake yi domin shi ya ji.
Da ƙarshe ra'ayin gada kai na gidan rediyon BBC domin.
To ga kuma mun sami kira daga Bauchi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen wasu na mara Amurka. Mai magana Sama'ila Isma'ila kafin ma da karamar hukumar gangan jihar Bauchi.
To Sama'ila, menene gudunmuwarka?
To alhamdulillah, a yau da rayuwa ina nuna godiya wa Allah, kuma ina ƙara daga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari game da kokarin da yake na alƙawuran da ya ɗauka mai Najeriya To alhamdulillah mu dai a jihar Bauchi ayyuka na shugaba da Muhammadu Buhari mana wadanda ba su ci ba abin da zamu ci sai Allah ya saka masa alkhairi.
To mun gode kwarai ga kuma kira ya shigo mana daga Zaria. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, waye daga Kaduna?
Barkanku da dare. Sunana Sa'adu ne, chemist daga nan kusa nake kiran ku cikin birnin Zaria.
To menene ra'ayinka?
To alhamdulillah ra'ayina anan ina so kira ne da jin hankali musamman ga yan siyasa waɗanda kan shiga radio suna fadin abinda su kansu sun san cewa ba gaskiya bane ba a yi shi ba, su rinka kiran cewa an yi. To anan karamar hukuma ta Zaria akwai yan siyasan da sun je radio suna maganan an yi wata gadawa da take a abu wanda a gaskiya ba a ko kusa ba kai a wannan gurin ba.
To
yana kira hankali su da su kai su rinka yin abu sabilin lahi. In har an yi a ce an yi, masu faɗa gani su faɗa, su ma su gani su faɗa, amma gaskiya abin da ba a yi ba a dina cewa an yi.
To mun gode kwarai da gaske. Ga kuma wani kira ya shigo daga Port Harcourt a jihar Yobe. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Amin wa alaikum assalam. Aliko Momo ne mai aski Port Harcourt.
To Aliko Momo me ke tafi da kai?
Wallahi na gadin ƴan matan da fitin nan da suka dawo. Kuma duk wanda ya farin ciki da dawowar ƴan matan da fitin nan. Allah ya hasada shi da annabin rahama.
To amin. Amin.
Hatta Buhari da ta kokari yake kokari, na ji mutane suna ta kushewa. To amma mu kuma wannan a wajen mu ƴan Yobe ya mana dadi. To kai tunda iyayen yanzu su sun samu sun samu ƴaƴansu. To wannan abin ya mana dadi sosai, kuma Allah ya sanya albarka a cikin wannan. Allah sa ya kowa a mai da shi gidansa lafiya.
Amin amin.
Eh wannan abin mun ji dadi sosai sosai, wallahi abin ya burge mu, kuma Allah ya sa Buhari karfin mulkin sa.
To madalla mun gode kwarai. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Waye daga Borno?
Sunna Muhammad Saidu Goza daga garin Goza a Burjiyar Borno.
To barkin do, menene ra'ayinka ko kuma me ke tafi da kai?
Okay, ra'ayina shine gaskiya fi sabilillah ina kalubalantar shugabannin addinan musuluncin mu na Najeriya. A yawayawan lokaci idan ƴan boko haram suka yi abin da ba na musulunci ba, maimakon mu shugabannin musulman mu ne ya kamata mu zo mu ce mu kalubalanci wannan, mu tsine wannan, mu ce wannan ba musulunci ba, sai mu yi shiru. Har ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yace la ikraha fid din, babu dole a cikin addini mu addini. An kama wannan yarinyan nan da kin shi ko da shike shugaban ƴan izala ya fito yace wannan abun gaskiya ba musulunci ba, da yana da kyau mu rika yawaita faɗan haka don abokan zaman mu su ma su fahimce mu, su sani akan cewa duk abun da ƴan boko haram suke ba musulunci bane. Kaga daga nan din za su zo su fahimce mu, kilan ma anan wani zai sha'awar musulunci, amma kullum sai mu gumin da bakin mu. Wannan al'amarin nan gaskiya baya ta tallafawa. Haka ko lokacin da aka addabi mu a Borno, ba wani malamin da ya tashi zai ce abin da wannan suke ba musulunci ba, wanda ba musulmi ko sai su ɗauka wannan suna musulunci. Mun kuma iya sanin mun san wannan ba musulunci ba ne suke, ko da ya kamata mu taru mu tsine musu abin da suke nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na
gode. To bari mu tsallaka jihar Yobe.
Sallama.
Wa alaikum assalam. Waye daga Port Harcourt?
Port Harcourt dan Dudu mai gyara.
To ɗan Dudu muna jinka.
To ina jin ba mutanen Najeriya ba suna ba akwai fatakin kyawa ba, su yi hakuri ba su adalci a talakawa ba.
To
yawa, saboda akwai Bible akwai kuma mukin rafa.
Me kace?
Bible.
To
akwai makera kuma mutane su tabbata za su mutu.
To shikenan, mun gode kwarai da gaske. Ga kuma kira ya shigo mana daga jihar Kaduna. Wane ne daga Kaduna?
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina na Murtala Chofin da Rice, kuma daga nan garin Kargodam na kira wayannan kusa da garin Jaji.
To Murtala, menene yake tafa da kai?
Kuna ji na?
Muna jinka, muna jinka. Ga ya mana ra'ayinka.
To ni yau zan kai kukan hanya na ne da kuma makarantar garin Kargodam.
To
gaskiya makarantar primary din namu inda yara suke tsakanin da Allah, wallahi ba malamai, kuma tsakanin da Allah ba kujeru, wallahi yara a ƙasa suke karatu.
To
ni muke kira da mai shi gwamna ya taimaka da Allah ya duba wannan makaranta ya mana.
To To Allah ya sa wanda kai domin su sun ji kuma za su dauki mataki akai ga kira ya shigo mana daga Nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, wane ne daga Nasarawa?
Captain Sule jinjirin zaɓe na garin Lamunga.
To Captain Sule, me yake tafa da kai?
Abin da ke tafiya da ni ne sai in kira ga gwamnatin Buhari, gashi yau Allah ya sauko mana da damina mai albarka. Waje da dama an yi ruwa.
To
abinda muke bukata gwamnati ta sako mana taki da wuri da manoma su samu noma abinci su wada ta wannan kasa da abinci kamar yadda aka so mu wancan shekara.
To
samu gudumar kenan.
To mun gode kwarai Captain Sule, mun gode da kira da kai ka bayyana mana ra'ayinka da kuma wannan kiran ne muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku a wannan lokacin. Da fatan za ku ci gaba da kiran mu a duk sanda muka bude layukan waya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agoganmu a nan yana cewa karfe 4:51 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Gasar kaka an wannan shekaran makonni tare kenan da kulakulan din kallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru suke fafatawa na Elite One na kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Akan farkon allon club din Beja ita ce ta farko da maki 18, sai kuma club din Cotton ta Birnin Garwa ita ce ta biyu da maki 18, kana club din Febe ita ce ta uku da maki 18 ita ma. Sai kuma wadanda suke jallayi, club din New Star ita ce ta 16 da maki 7, sai ta 17 ita ce club din Dragon da maki 6, ta 18 ita ce club din Eagle Royal da maki 4 kacal. Yanzu dai ana fafatawa ne da manya da kananan kulakulab din kasar ta Jamhuriyar Kamaru, amma kananan suna nema su takawa wadanda aka fi jin su a fagen takale din kasar Birki. Wannan ne yasa Alhaji Marko, masha'awan kwallon kafa na kasar ta Jamhuriyar Kamaru kuma masalin kwallon kafa na kasar, yayi mana fashin baki.
Abin da yake faruwa kasan ba su ma championa da sauri ba, to kowane equipe sun riga sun wato sun shirya kansu. Shi sa championin nan yake da karfi wannan shekara, kanana ma yau suna sama, manya kuma suna kasa.
Ya kake gani manyan ba za su iya haurwa ba su kau da kananan, ko dai haka za a tafi?
Cike shirka manya za su dauki filin su, kasan kanana suna neman position da ko abu ya baci ba za su sauka ba. Matsalan ma yanzu championin je da karfi, in duk su teren-teren da ake gina wannan ya kare, championin je kyau.
Wato kana ganin kenan kwallon kafan kasar Kamaru zai sake haurawa sama kenan?
Kwallon kafan kasar Kamaru je da tashi, abinda yasa dama bamu da wajen pipilin kwallon kafan, to yanzu za mu samu. Za su mu wasa da dare, wasa kuma ba kamar dan zado sai a turbaya ba. Yanzu a teren ne ga wuta, ga komai, ga wajen zama.
Wato in na fahimce ka, abinda kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta yi wa kasar Kamaru yayi daidai kenan wajen cewa su gina filayen kwallon kafa kuma su mai da kwallon kafa ya zama irin na zamani kamar na kowace kasa?
Haka ne. Wato yanzu za mu samu wajen buga kwallon kafan nan, za mu samu dewa ka kamar a Duwala, za mu samu teren kamar biyar: Yaounde, Duwala, Bafoussam, Garwa, Dok. Wato yanzu kam duk inda muka so za mu je mu muka yi ekip buga da ita.
Wato dai yanzu komai kuna ganin cewa yayi kyau?
Komai yayi kyau. Wato kofin Africa da za zo waya kamar ko ba mu ci ba, alhamdulillah. Alhamdulillah, ko ba mu ci ba mun shaura da wajen bugawa.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 24 ga watan Maris na kowace shekara rana ce da kasashe a fadin duniya suka tsayar a matsayin ranar tunawa da tarin fuka na duniya domin wayar da kan jama'a akan illar ciwon tarin fuka. An tsaya da wannan ranar ce sakamakon gano kwayoyin da ke haddasa cutar da Dr. Robert Koch yayi a shekarar 1882. Tarin fuka ko TB shine kan gaba wajen hallaka mutane a cikin rukunin cututtuka da mutane kan iya yadawa juna, inda yake kama kashi 1/3 na adadin mutanen duniya.
ya kuma hallaka mutane miliyan 1,500. Mafi yawancin mutanen da cutar ke hallakawa sun fito daga ƙasashe masu tasowa inda aka alakanta cutar da talauci da rashin kula kuma da rashin samun ingantattun magunguna har ila yau kuma TB tana cikin manyan cututtukan da ke hallaka mutane da suke dauke da cutar kanjamau kafin a samar da maganin rigakafin a shekara ta 1940 tarin fika shine ciwon da ake tsananin jin tsoron shi yanzu Allah ya kawo mu da dawowa zamanin da ba a samu waraka a cutar saboda bijirewar da kwayoyin cutar ke ma maganin duk da irin kokarin da aka yi shekarun da suka gabata TB na ci gaba da kasancewa cutar da tafi hallaka mutane a duniya inda take hallaka mutane sama da 4,500 a kowace rana rashin tasirin magungunan akan cutar na haifar da babban barazana da kuma haifar da komawa baya ga yaki da cutar Taken ranar cutar na bana shine bukatar samun shugabanni da zasu kawo ƙarshen cutar TB a duniya ta yadda za a mayar da hankali wajen kawar da cutar a kowane mataki kowa zai iya bada irin wannan shugabancin ko da shike ko ta shugabannin ƙasashe ne ko ta ministocin kiwon lafiya da kuma shugabanni wasu kungiyoyi ko kuma masu dauke da cutar kowa ma zai iya kawo taimakon fadakarwa akan cutar da kuma yin kira ga gwamnati da ta dauka mataki Amurka ta dukufa wajen yaki da cutar tarin fuka wajen maida hankali ga kasashen da cutar ta fi kamari da kuma tallafawa shirye-shiryen da ke ceto rayuwa da samar da ayyukan kiwon lafiya ga kowa domin mayar da duniya ingantacciya Gwamnatin Amurka ta ba wannan yakin muhimmanci ta wajen hada hannu da kasashen duniya wajen yaki da kawar da cutar TB kuma tana ci gaba da bada tallafi da kuma kirkire-kirkire ta haka zamu samu nasarar kawar da cutar tarin fuka a duniya. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai a takaice.
To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan kudirin dokar kasafin kuɗi na dala trillion 1.3 ya zama doka a yau dinnan Juma'a duk wanda barazanar da yayi tun farko ta kin sa hannu saboda kudirin bai kunshi batun kare bakin hauren da aka shigo da su Amurka tun suna kanana ba. Kuma bai tanaji isasshen kuɗin gina katanga kan iyakar Amurka da Mexico ba. Ma'aikatar cikin gidan Faransa ta tabbatar yau Juma'a cewa 'yan sanda sun kashe wani ɗan bindigar da ya bindige mutane uku har lahira a wani al'amari na garkuwa da mutane a wani babban shagon zamani a garin Trappes da ke kudu maso yammacin Faransa. Bayan da ɗan wato shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce alamomi sun nuna cewa ta'addanci ne ɗan bindigar ya aikata sashin yada farfagandar kungiyar ISIS ya amsa cewa kungiyar ce ta aikata. Lauyoyin gwamnatin Amurka sun tuhumi wasu Iraniyawa tare ɗan kutsen yanar intanet waɗanda ke aiki ma gwamnatin Iran. Da shafi shekara da shekaru suna ta sace muhimman bayanai daga jami'o'in Amurka da na sauran kasashen duniya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniyan mu na yau ni Hafsat Bello dan mai sauraro ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.